This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za su yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Za ku yi sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da safiyar Laraba 2 ga watan Disamba shekara ta 2015. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai.
Wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alƙawarin za su goyi bayan yakin da ake da matsalar sauyin yanayi. Kungiyar nan mai bin diddigin ayyukan cin hanci da rashawa ta Transparency International ta ce 'yan Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. Ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO na duba yadda za a ƙara tsaurara matakan tsaro a iyakar ƙasar Turkiya mako guda bayan da Turkiyyar ta kakkaɓo jirgin yakin Rasha.
Ta gaishe ka.
Wannan yajin aiki ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sauke, domin yajin aiki ne wanda mu ya shafi aikinmu kai tsaye, sannan ya shafi 'yancin al'umma.
Barista Bilyamin Lukman dan fafutuka a jihar Taraba, arewa maso gabashin Najeriya, inda ma'aikatan sashen shari'a suke yajin aiki na lokaci mai tsawo. Cikin shirin, Majalisar Dokokin Jihar Adamawa tana da hurumin dakatar da ɗan majalisa. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Za mu kawo muku cikakken shirin an jima kaɗan. Muna kuma da rahoto kan batun sakewar yanayi, amma da farko ga labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar White House ta bayyana cewa wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alƙawarin za su goyi bayan yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi. Wannan sanarwa ta fito ne a taron da kasashen duniya ke a birnin Paris kan sauyi na yanayi, inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi da kashi 50 da kuma rage dogaro da ruwa da kashi 80 domin samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki da kashi 100. Haka zalika, a jiya talata, shugaban Faransa François Hollande ya bayyana cewa ƙasarsa za ta bai wa Afirka tallafin dala biliyan 2.1 nan da shekaru 4 masu zuwa, domin su inganta hanyoyin samar da wutar lantarki ba tare da sun dogara da yin amfani da mai ba. Shugaban Amurka Barack Obama har ila yau ya gana da wasu ƙananan ƙasashen da ke kan tsibirai kan yadda sauyin yanayin ke shafar su. Da yawa daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taro sun amince da ɗaukar matakan samar da kariya ga dazuka. Baya ga haka, Brazil da Norway sun ayyana cewa za su ƙarfafa dangantakarsu domin kare dazukan da ke tsakaninsu, yayin da Burtaniya da Jamus da Norway su ma suka ce za su samar da dala biliyan 1 a duk shekara na tsawon wa'adin shekaru 5 ga ƙasashe, domin su rungumi matakan rage kaifin illar sauyin yanayi kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara.
Ƙungiyar Transparency International da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ta kiyasin cewa ƙalla 'yan ƙasashen Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. Wani rahoto da kungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan Afirka sun yi amanar cewa matsalar ta cin hanci na ci gaba da ƙaruwa a nahiyar. An yi wannan nazari ne kan mutane 43,000 da suka fito daga ƙasashe da ke kudu da hamadar Sahara, waɗanda aka tambaye su ra'ayinsu da kuma yadda suke kallon matsalar ta cin hanci da rashawa. Kashi 58 daga cikinsu sun ce matsalar ta ƙaru a watanni 12 da suka gabata. Mafi yawan shugabannin Afirka sukan sha alwashin za su rage ko kuma magance matsalar ta cin hanci, amma lamarin sai ƙara ta'azzara yake a nahiyar, a cewar rahoton. Sannan mafi yawan waɗanda aka nemi ra'ayoyin nasu ko aka gudanar binciken a kansu, waɗanda suka fito daga ƙasashe 18 sun ce ba su gamsu da yadda gwamnatoci ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ba, musamman a fannin ma'aikatan gwamnati da suka haɗa da kotu da na 'yan sanda.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce za su tura wata tawagar ƙwararrun dakaru zuwa Iraki, wacce za ta mai da hankali wajen kassara mayakan ISIS tare da ƙaddamar da harare a kan iyakar Siriya ko kuma Sham, yayin da ke ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar ƙasar da ke kula da rundunar sojin Amurka a jiya talata. Carter ya ce dakarun za su taimakawa takwarorinsu na Iraki da kuma na kurɗawan Peshmerga a yakin da suke yi da ƙungiyar ta IS. A cewar Carter, gwamnatin Iraki na sane da wannan shirin aikewa da dakarun. sai dai sakataren tsaron na Amurka bai ambaci adadin dakarun da za a tura ba, amma ya ce suna da matukar yawa kuma sun haura waɗanda aka tura zuwa Siriya. A watan Oktoba, shugaba Barack Obama ya tura da dakarun ƙasar sama da 50 zuwa Siriya domin kai dauki na musamman ta hanyar tsara aikace-aikacen mayakan sa kai na cikin gida da na dakarun kawance da Amurka ke jagoranta. Kati ya ƙara da cewa dakarun suna gab da fara aiki a Siriya ba tare da ya faɗi takamaimai yaushe za su fara aikin ba.
To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Mako guda bayan da Turkiya ta kakkabo jirgin yakin Rasha iyakar Siriya, ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta NATO na duba yadda za a ƙara tsaurar matakan tsaro a iyakar ƙasar Turkiyyan. Hukumomi a taron da ministoci suka gudanar a Brussels jiya Talata sun ce daga cikin matakan da ake dubawa har da batun tura ƙarin jiragen ruwan yaƙi a tekun Mediterranean da jiragen sama na yaƙi a sansanin Incirlik da kuma bunƙasa makamai masu linzami. Har ila yau ministocin sun kwatanta abin da ke faruwa a iyakar Turkiyya da Siriya a matsayin wani lamari mara tabbas, suna masu jaddada za su ci gaba da samar da matakin kariya ga duk wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar ta NATO. Sakataren janar na ƙungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya yi kira ga dokacin membobin ƙungiyar da su yi shawara nan da 'yan makonni masu zuwa game da irin taimakon da za su bai wa Turkiyya. Ministan harkokin wajen Lithuania Linas Linkevicius ya ce ya kamata a baiwa Turkiyya dukkan irin taimako da ta nema. Yana mai ƙarfafa cewa duk wani abu da ake da ke barazana ga ƙasa ɗaya yana barazana ne ga ƙungiyar ta NATO.
Prime Minister Yemen Khalid Baha ya yi watsi da umarnin da shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi ya bayar na cewa a yi wa majalisar wazirtar ƙasar garin Bawul. Wani babban jami'in gwamnati ne ya yi tabbatar da aukar wannan lamari. A jiya Talata, shugaba Hadi ya ce zai sauya ministoci da dama, ciki har da ministan harkokin wajen ƙasar Riyad, wato Riyad Yassin. Majiya ta gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugaba Hadi ya yi shirin gudanar da garin Bawul ɗin ne ba tare da ya tuntuɓi Prime Minister Baha ba, wanda har ila yau shi ne mataimakin shugaban ƙasar. A watan da ya gabata, shugaba Hadi da ke samun goyon bayan ƙasar Saudiya ya koma birnin Aden bayan da 'yan tawayen Houthi da Iran ke mara baya suka sa ya wato ya yi ƙaurar dole a watan Maris. Ana dai kallon wannan mataki na Hadi a matsayin yunkurin sake asasa ikonsa bayan da magoya bayansa suka sake karɓe ikon yankunan da mayakan Houthi suka mallake a baya.
Masu bincike a Indonesia sun ce wata tangardar na'ura ce ta sa matuƙa jirgin saman Air Asia suka ɗauki wani mataki da ya haddasa faɗuwar jirgin fasinjan a cikin teku a watan Disamban bara. A wani rahoto na ƙarshe da ta fitar ma'aikatar kiyaye haɗurran abubuwan hawa a ƙasar ta ce na'urar kula da tafiyar jirgin mai lamba A320 ce ta samu lahani, wadda hakan ya yi sanadiyar wannan haɗari. Rahoton ya kuma nuna cewa matakin da matuƙa jirgin suka ɗauka bayan da na'urar ta samu matsala ne ya sa suka kasa daidaita tafiyar jirgin, lamarin da ya sa jirgin ya gagari iyawarsu. Wani rahoto na baya ya nuna cewa bayan haka jirgin ya rikito ƙasa, sannan daga bisani ya tsunduma cikin ruwa. Duk dai mutane 162 da ke jirgin sun halaka. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Ana ci gaba da gudanar da taron koli da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya da halin yanzu ake gudanar da shi a birnin Paris da zimmar cimma matsaya ta yadda za a kauce faɗa mummunar bala'in da sakewar yanayi ke haddasawa, kamar yadda ake ta ganin alamu a wurare daban-daban a faɗin duniya. Duk da cewa shugabanni sun fara komawa gida, inda tuni muka samu labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya koma gida, ma'aikatar kula da muhalli ta Najeriya ta yi bayani kan irin rawar da ƙasar za ta taka a cigaba da taron da ake yi a halin yanzu. Ga rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Na tambayi mataimakin darakta a ma'aikatar muhallin tarayyar Najeriya, Mr. Ben Bengun, ko wace rawa Najeriya za ta taka a wurin wannan taro?
We have undertaken a massive study on climate change.
Mun yi wani gagarumin bincike kan sauyin yanayi, wanda sakamakon wannan bincike za mu gabatar a wurin wannan babban taro na 21 kan sauyin yanayi a matsayin wani hoɓɓasa da Najeriya ke yi a zaman wani ɓangare na rawar da muke takawa a yaƙi da sauyin yanayi a duniya.
Global efforts towards combating climate change.
Na kuma tambayi Mr. Ben, ko yaya girmar wannan matsala take a nan Najeriya?
It's quite a pathetic story. and is one that calls for actions on the part of all stakeholders.
Abin juyayi ne da kuma ke da bukatar duk masu ruwa da tsaki su yi wani abu cikin gaugawa. Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato NAMED ta yi hasashen cewar damina za ta yi jinkiri, kana kaka za ta shigo da wuri. Kaga duk wannan sun faru. Ruwan ya yi jinkirin zuwa Ainun. Kaga ran 30 ga watan Oktoba ruwan ya tsaya cik. Wannan zai shafi nagartar amfanin aikin gona. Kuma duk wannan matsalar sauyin yanayi kenan.
These are all products of climate change.
Dr. Amina Zakari, ƙwararriyar likita ce a sakatariyar lafiya na ma'aikatar Raya babban birnin tarayya.
Idan climate change ba a tsayar da ita ba, su kansa kansa na patocin mu za su haɓaka. Sannan su wa'annan da muke ce ma albinos jaku-jaku. Su dama ya fi musu lahani. Kaga yana musu lahani sosai. Sannan duk abubuwan da iska ya dauka ya kai sama, ruwan da yake sama din shi yake tace su. Akwai waɗansu sinadarai da Allah ya yi su. Sai ga dama suna lahani lokacin da suka hau sama can suka da wannan sinadaran sai ga duk sun zama ba su da lahani. Ko da ruwan sama yanzu ya sauko ƙasa zai sauka cikin gonakin mu ne. To kaga in ba wannan ozone layer din, waɗannan abubuwan masu lahani za su sauka cikin gonakin mu su shiga cikin abubuwan da muka noma. Sannan su koma cikin cikin mu. To kaga duk abin da ya shiga cikin ciki zai bi jini, sannan ko ina naka zai mu lahani.
Dr. Amina Zakari, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. Sakamakon yajin aiki da ma'aikatan sashen shari'a a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya suka tsunduma domin neman gwamnati ta ba su yancin cin gashin sashen, lamarin ya jefa harkar shari'a baki ɗaya cikin hadari, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Kawai yanzu wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan suka shafe fiye da watanni uku suna yi ya fa jawo cikas a harkar shari'a, yayin da kuma kotunan jihar ma suka koma tamkar kufayi. Haka nan kuma yajin aikin ya ma jefa lauyoyi cikin wani halin rudani, baya kuma ga cunkoso a ofishoshin 'yan sanda tare ma da kawo jinkiri wajen yanke shari'a. Barista Biliyamin Lukuma mai hanci, wani ɗan rajin kawo sauyi ne a jihar, ya ko bayyana halin ma da ake ciki a yanzu.
Wannan yajin aiki ba abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya sauke, domin yajin aiki ne wanda mu ya shafi aikin mu kai tsaye, sannan ya shafi yancin al'umma. Kusan ko jiya da daddare na je can wajen 'yan sanda na GRA, akwai mutanen da ake so a fitar, wanda kuma ba hali a fitar da su, dole sai an je kotu. To sa'annan yanzu ka dubi duka kotuna suna kukulle, idan ka je fursuna su kansu ma'aikatan fursuna suna ta korafe-korafen kan cewa jama'a sun yawa, su kansu 'yan sanda jama'a sun musu yawa. Sa'annan su gwamnati sun yi alkawari ma wayannan mutane, sannan har yanzu gwamnati bata cika alkawari ta ko guda dai ba, kullum tana kiran su da su koma yajin aiki.
Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta fa koka da wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan ke yi. DSP Joseph Kaji, kakakin rundunar 'yan sandan jihar, ya ce yanzu haka ma ofishin 'yan sanda ya fi cika makil.
Yajin aikin da suke ya shafe mu sosai, yawanci wanda aka kama su wanda suke cikin police cell, wanda suka aikata laifuka wanda ya kamata a ce an gama bincike an tura su kotu da yi hukunci a kansu, suna nan har yanzu suna hannun mu. So kusa ko ina kowane police a cike yake, ba yanda za a yi da su, dai ko ana jira lokacin da sun dawo aiki kaje su zuwa kotu.
To sai dai kuma Comrade Muhammad Usman Karim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan kotuna na jihar ya ce fatura ce ta kai su Bango, shi yasa ma suka shiga yajin aikin domin tunawa gwamnatin jihar yarjejeniyar da suka yi tun farko.
Akwai yarjejeniya da muka yi da su, kuma sun dauki alkawari cewa lallai bukatu wadda mu hukumar shari'a muke nema sun ce lallai za su aiwatar da wannan a cikin wata uku, mu ba su wata uku, kuma mun ba su wata uku. Yanzu mun sa ido mun tabbata lallai gwamnati kamar gwamna da muke da shi Dottijo, wadda muke sa tsammani mutum ne mai tunani kuma yana da dottako, ba zai faɗi magana kuma ya zo ya share magana ko ya ƙuruza magana ba. Mun tabbata cewa alkawarin da ya na wata uku nan zai cika su. Shi yasa mu bamu da hanyar da zamu sadar da tunata roma gwamna, sai muka tunatar da shi ta wannan hanya.
To sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar Taraba Architect Dariya Dissen Isiako ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa, ya ce wannan yajin aikin ba fa laifinsu ba ne.
Na judiciary tuntuni suna yajin aikinsu, kamin mu zo ba mun same su a yajin aikinsu.
aka zo aka zanna da su, aka yadda da su akan wasu abubuwa. To tunda abubuwan ba su baye su a yadda ya gabe su ba sun ce za su koma, suka koma. To amma yanzu ma ina garin Allah
koma da menene dai kungiyar lauyoyi a jihar na maganin fa akwai bukatar hawa kujerar sulhu. Barista Idris Abdullahi Jalal shugaban kungiyar lauyoyi a jihar ya koma bayani irin kokarin da suka tayi domin shiga tsakani.
Wannan yaji aiki mun duk iyakacin kokarin mu, to har yanzu akan wacce mace ba har yanzu bukatar biya ba. Ya shafe mutun da mu aikin mu kenan, mu je kotu da sauran abubuwa da ya shafi kotu, amma ya fi shafan musamman prisononi da suke gidan yari masu jiran shari'a. Don kwanan nan mu yan biye muka kai ziyara gidan prisoner din, muka dubi yanayin da suke ciki, a gaskiya babu daɗi.
Ibrahim Abdullahi Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko a yi ƙarshen zamani. Abin haka amali na jandamu abu hukumul kanu mana magana ta kwakwai. Abin haka amali na jandamu abu hukumul kanu mana magana ta kwakwai.
Muna gabatar muku da waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 12:16, ga shirinmu na gaba. Demokradiya a yau. Cikin shirin, Majalisar Dokokin Jihar Adamawa tana da hurumin dakatar da ɗan majalisa, abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Shirin da za ku ji yau mun so mu kawo muku shi makon jiya, amma saboda rasuwar ɗan takarar gwamna a jihar Kogi Abubakar Audu da matakan da hukumar zaɓe ta Najeriya ta ɗauka, muka karkata shirin muka dubi batutuwa da suka shafi zaɓen jihar. Wataƙila kun samu labarin cewa jam'iyyar APC ta miƙa sunan Yahaya Bello a zaman ɗan takararta a ragowar zaɓe da za a yi a wannan Asabar a jihar Kogin na zaɓen gwamna. Idan har kotu ba ta dakatar ba, sanin cewa gwamna Idris Wada da jam'iyyarsa ta PDP da kuma ɗan takarar mataimakin gwamna da Abubakar Audu mai rasuwa ya ɗauka James Falake, duk sun garzaya kotun kan matsayar da hukumar zaɓe jama'a ita jam'iyyar APC suka ɗauka. Idan Allah ya so, za mu kawo muku ƙarin bayani cikin shirye-shiryenmu masu zuwa. Shekarun baya, Majalisar Dokokin Jihar Bauchi ta dakatar da 'yar majalisa Rifkatu Samson Danna bisa zargin ta yi wa majalisar cin fuska. In takaita muku labari, baiwar Allah nan ba ta koma majalisar nan ba, duk da cewa kotun ƙasa ta ba ta gaskiya, har lamarin ta kai masu sharhi suna zargin cewa an yi ƙarfa-ƙarfa wajen hana mazaɓar ta wakilci a majalisar dokokin jihar. To da alamun an kuma, amma wannan karo a jihar Adamawa ne shugabannin majalisar dokokin suka dakatar da wakili Abdulrahman Abubakar mai wakiltar Mubi ta Kudu, saboda wai majalisa ta ɗauki mataki, shi kuma wai ya shiga zaurin majalisa ya ce ba za ta sabu ba. Ga inda aka kwana daga bakin shi wakili Abdulrahman Abubakar a shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Ba abin da ya dame, kuma kotu ma ta dawo da ni, ni memba ne, ni chairman na finance and corporation a yanzu haka yanda muke, ba abin da ya same ni. Sai dai kawai raina ne na hannun Allah, suna ta neman raina.
To wannan bai baka tsoro ba ganin kan cewa kotu ta ce duk abin da suka yi su dakata, kuma sun ce za su ci gaba da abin da suka yi?
Ai, ba su koma kotu ba, sai sun koma kotu sun gama kotu ba za su yi ba tukuna, shi ne zan san sun kai mutane. Ai, wannan maganan baki ne, ina tsoro zuwa dokar a kashe ni ne. In ba don haka ba, ai zan je ga wanda zai hana ni shiga majalisa.
To sai dai kuma ɓangaren kakakin majalisa dokokin jihar Adamawa Kabiru Mijin Yawa, wanda ma su ne suka dakatar da Abubakar Abdulrahman, sun yi fatali da umarnin da kotun ta bada. Honorable Hassan Burguma shike magana da yawun 'yan majalisar.
Eto wato kaga na farko yayi wa kotu kariya dan yayi magana a karkashin rantsuwan da ya yi cewa ana so a kore shi, ana so a dakatar da shi, don haka yana son dokar da zai sayar da mu daga dakatar da shi. To amma a lokacin da zai kotu ya kusan sati ɗaya ma da muka dakatar da shi, kotu kuma ba za ta aiki da wannan ba, dan wannan order din ana kira restraining kamun a aikata ana so a dakatar da ko wata doka ko kuma wani daga aikata wani action to lokacin da je kuma murga mu wannan action shi kuma je kotu akan muna so mu yi bacan kuma murga mun yi mu abin da muka sani mun dakatar da shi in shari'a yake so sai mu je kotu mu ci gaba da shari'a wato yanzu ana kan serving wannan wata uku shi kuma abin da zamu ka suspend din shi ya ja kareta abin da aka yi a floor of the house mu kuma ba kareta majalisa in kai dan cikin majalisa ne
a ƙarshen bayanin da dan majalisa Hassan Burguma yayi kun ji cewa dan majalisa ba shi da yanci ya kareta majalisa muddin shi danta ne to ko da fahimtar dan majalisan bata zo daidai da abin da masu rinjaye suka ayyana ba kuma anya maganar da yayi ba ta ƙarƙashin kariyar da tsarin mulki ya baiwa dan ƙasa na fadar albarkacin bakin sa tambayoyi da muka yi wa barista Bello Ibrahim Jahun na sashen shari'a a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria kenan.
Komai dai a ran muna da matsayin doka musamman tsarin mulkin Najeriya. Shi tsarin mulkin Najeriya shin sashi na 39 ya ba da iko ma kowane ɗan Najeriya ya faɗi albarkacin bakinsa akan dukkan abin da ya shafi ra'ayinsa akan kuma wani abu. Shi wannan ra'ayi kuwa in dai ba laifi ka aikata ba wanda ake cewa criminal offense wanda za a iya kai ka kotu shi kuma a ce an hukunta ka shi wannan ya baka dama ka faɗi albarkacin baki ba tare da an hana ka ba abin da na fahimta shi ne shi wannan memba da aka ce an dakata da shi ya yancin bayyana ra'ayin shi a kowane lokaci muddin dai ba zage-zage ya yi ba yau dai ya faɗi matsayin shi ya ce yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza daidai ne to a kan suna da ikon su dakatar da shi ko babu in ka lura da sashi na 90 na tsarin mulkin Najeriya zuwa 105 nan ne aka yi maganan iko da dukkan tare ta ga abin da shafi ɗan majalisa daga 106 kuwa zuwa har 107 har ma zuwa 109 ya yi magana ne akan yadda za a zaɓi ɗan majalisa da wasu abubuwa haka to in ka dubi wannan sashi 90 har zuwa 105 babu inda aka nuna cewa ɗan majalisa suna iya zama su kori ɗan uwansu saboda wani abu da ya aikata amma suna da dokoki na cikin gida wanda aka yadda su a yi su zauna su tsara dokokin su wanda za su iya tafiyar da al'amuransu a cikin gida to duk yadda dokar su take ko wani iri take ba ta da iko ta yi doka da ya saba da gundarin tsarin mulki tunda gundarin tsarin mulki ya yadda a zaɓo memba don ya wakilci wani sashi da ake cewa constituency domin ya samu su su samu wakilci a cikin majalisa wajen yin dokoki a kowane lokaci kamar in ka kori wannan memba din ba wai memban ka kora ba ka kori dukkan waɗannan mutane ke wakilta gaba ɗaya a cikin ƙasansu alhali shi kuma ya je ne ya wakilce su sannan abin da ya aikata na shi na karan kanshi ne ba na waɗancan mutane ba ne kenan in za a yi kora dole a yi la'akari da wannan abu kuma dole a lura cewa tsare-tsaren mulki tsarin mulkin Najeriya bai ba da wannan abu ba ba wai ya ba da ba ne ko ya hana ya shiru a kai ɗinsa kuma ba ya nuna cewa ya yarda ba ne muddin in kai la'akari da cewa tsarin mulkin demokuraɗiyya bai yarda a bar wani sashi na ƙasa ba tare da an wakilce shi a cikin majalisa ba sai dai akwai wani tanaji da ya ce za su iya yin dokokin cikin ƙasa musamman dole su yi doka akan idan ana yin wani kuturi a majalisa sannan wani memba ya zama yana da sha'awa akan wani abu yana da pecuniary interest abin da zai shafi ko samun kuɗi ko rasa kuɗi ko wani abu an wajabta a yi doka nasu na cikin gida wanda za ta sa shi dole ya bayyana wannan irin interest da yake da shi ba irin hukunci shi wannan sashi ba yana nuna irin hukuncin da za a yi ne ba bai bada ba amma baya nuna cewa ita majalisa tana da iko ta hukunta wani nata ta hanyar hana shi zama wajen aikin da ya zo yi to a nan in ka lura da irin bayanan da aka yi tsakanin jagorancin majalisar da shi wanda aka ce an dakatar za ka fahimci cewa ba wani lafazi da ya bayyana wanda yake nuna criminal offense wani abu ne wanda ya yi musu da su a kansu a matsayinsu na su kansu bai musu da ba wannan ya jawo
sun su kan komai ne kan yi ra'ayin shi sai dai su sun yi sanar irin wannan yanci din suna iya faɗin abin da ya saɓar na su ga cewa su suna nasu matsayin amma ba a ba su dama na su wannan ko da akwai wannan dokar a rubuce ganin cewa wakilcin jama'a a majalisa abu ne wanda tsarin mulki ta tanada da tsarin mulkin nan yana so kuma ya aminta da cewa za a iya dakatar da mutum na wani lokaci da ya fidda bayaninsa a rubuce a cikin tsarin kundin mulki tsarin mulki shi kansa ba zai barta ga hannun abokan adawanka a cikin majalisa su yi amfani da dama su kirkiri doka da kansu sannan su ce yau za su fitar da kan majalisa duk wani ra'ayi nasu ba ai dokan tana lura da cewa akwai bambancin ra'ayi a kullum akwai kuma bambancin jam'iyya a kullum don haka in aka lura da waɗannan za a ga cewa dokokin da aka amince ɗan majalisa su yi na gudanar da rayuwarsu a cikin majalisa wata kai ga ƙarfin su ba wa kansu ƙarfin iko hanawa ko dakatar da wani ɗaya daga cikinsu daga zama aikinsa na ɗan majalisar dokoki ne dokoki ba wannan shi ne fahimta na.
Masu aro da wannan fashin baƙin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamin na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Ibrahim Jahun na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Cuba Hiro Diodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Za mu kawo muku ci gaban wannan fashin baki da barista Bello Ibrahim Jahun ya fara mana cikin wannan shiri a cikin shirinmu na hantsi. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe wannan karo labarai amma a taƙaice.
To fadar White House ta bayyana cewa wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alƙawarin za su goyi bayan yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi. Wannan sanarwa ta fito ne a taron da ƙasashen duniya ke yi a birnin Paris kan sauyin na yanayi inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi da kashi 50. Da kuma rage dogaro da ruwa da kashi 80 domin samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki da kashi 100. Ƙungiyar Transparency International da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ta yi ƙiyasin cewa ƙalla 'yan ƙasashen Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. Wani rahoto da ƙungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan Afirka sun yi amana cewar matsalar ta cin hanci na ci gaba da ƙaruwa a nahiyar. An yi wannan nazari ne akan mutane 43,000 da suka fito daga ƙasashen da ke kudu da hamada. Waɗanda aka tambaye su ra'ayinsu da kuma yadda suke kallon matsalar cin hanci da rashawa. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce za su tura wata tawaga ƙwararrun dakaru zuwa Iraki wacce za ta mai da hankali wajen kassar mayakan ISIS tare da ƙaddamar da hare-hare a kan iyakar Siriya ko kuma Sham. Yayin da ke ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar ƙasar da ke kula da rundunar sojin Amurka a jiya Talata, Carter ya ce dakarun za su taimaka wa takwarorinsu na Iraki da kuma na kurɗawan Peshmerga a yakin da suke yi da ISIS. A cewar Kata, gwamnatin Iraki na sanar da wannan shirin aikewa da dakarun. Mako guda bayan da Turkiya ta kakkaɓo jirgin yaƙin Rasha a iyakar Siriya, ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tsaro ta NATO na duba yadda za a ƙara tsaurara matakan tsaro a iyakar ƙasar Turkiya. Hukumomi a taron da ministocin suka gudanar a Brussels a jiya Talata sun ce daga cikin matakan da ake dubawa har da batun tura ƙarin jiragen ruwan yaƙi a tekun Mediterranean.
Toma da laga shekada haka Allah kama ƙarshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamin na madadin Mahmud Lalo wadda ya tayani gabatar da shirin da Cuba Hiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma Jimmy Cook da ya riƙa masa a matsayin injiniya, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.